This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan annunin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi. 3 ga watan Nuwamba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin Kallabi. Shirin da kalle ka sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Inda a yau shirin ya tattauna akan yadda takarar Kamala Harris ta zaburar da mata a kasashen Afrika. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Jami'an Ukraine sun ce Moscow ta harba jirage marasa matuka 76 da makamin missile mai sarrafa kansa cikin Ukraine a tsakar dare wayewar garin Lahadi. Bisa bayanan sojin sama Ukraine, an kakkaɓo 66 daga cikin jirage marasa matukan da Russia ta yi rugudan wutansu cikin dare. Sannan ba a san inda jirage marasa matuka 27 suka ni ba. Kila sun bazu a wurare daban-daban kuma yayu hakan ya faru ne dan an dakile su yayin da jiragen suke ketare sararin samaniya a yankin Belarus. Ba a samu rahoton wani yayi rauni ba. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa yau Lahadi cewa Russia ta kaddamar da hare-hare akan Ukraine da makamai masu fashewa a sama akalla 900 jirage marasa matuka 500 da missile 30 cikin makon nan da ya gabata. Zelensky ya yi kira ta kafar X yau Lahadi ga kawayen Ukraine da su tallafa wa Ukraine da makamai masu cin dogon zango don kare kansu. Yana mai cewa da ba a kawo mana waɗannan hare-haren ba da mun samu wadataccen tallafin da muke bukata daga duniya. Ya zuwa yanzu Kyiv tana jiran sakamako daga kawayenta na yamma a game da bukatar taimakon da ta yi ta nana ta cewa tana bukata na a bata dama ta kai hari cikin Russia da makamai masu cin dogon zango. Da suka hada da kai hari a sansanoni inda ake horar da dakarun Koriya ta Arewa. A yunkurin neman zawarcin kuri'un masu zaɓe da ba su tabbatar da ɗan takarar da za su zaɓa ba, sannan su samu amincewar magoya bayansu, mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun yi tattaki zuwa jihohi biyu inda ake fafatawar siyasa mai zafi. Gabanin zaben kasar da za a gudanar a ranar Talata dan zaben sabon shugaban kasa a fadar White House da wa'adinsa zai fara aiki daga watan Janairun baki. Harris yar takarar jam'iyyar Democrats ta kama hanya zuwa Michigan a yankin tsakiyar yamma, daya daga cikin jihohi inda alƙaluma suke bayyana yan takarar suna kankan a fafatawar, sannan babu tabbas a game da sakamakon zaben. Alƙaluman siyasa sun nuna cewa duk ɗan takarar da ya nasarar samun mafiya rinjayen kuri'u a jihohin raba gardama 4 ko kuma fi daga jihohin raba gardama 7 na ƙasar ka iya zama shugaban ƙasar Amurka na 47. Trump ɗan takarar jam'iyyar Republican ɗin da ke neman ya zama wanda ya taɓa shugabancin Amurka sau biyu ba a jere ba ya nufi sauran jihohin raba gardama 3 inda yake gudanar da gangamin zaɓe a ƙananan birane inda yake fatan samun karɓuwa a yankunan karkara don ya kawar da Harris wadda ake kyautata zaton za ta samu mafiya rinjayen kuri'u a biranen da suke goyon bayan jam'iyyar Democrats. Trump ya fara daga garin Mid-Tees a Pennsylvania kafin ya nufi Kingston a North Carolina da rana, sannan ya karkare da taro a Macon a jihar Georgia. Wani rukunin mutane da suka fusata waɗanda suka tsira daga ambaliyar da ta auku a ƙasar Spaniya sun yi ta jifa da curin laka suna aibata sarkin Spaniya Felipe na 6 da jami'an gwamnati yayin da suka kai ziyarar farko a garin da ambaliyar ta fi kamari a yau Lahadi. Jami'an gwamnatin da suka yi wa sarkin rakiya sun yi yunkurin ganawa da 'yan garin a lokacin da wasu mutane suke yi wa sarkin tsawa a Pipewater, wani wuri da ke bayan garin birnin Valencia da ambaliyar ta yi kace-kace da ita. sai da ƴan sanda akan dawakai suka shiga tsakani don tarwatsa dandazon mutanen da suka taru. Mutanen suna ta furta kalmar kaputa kaputa da wasu kalaman ashariya. Bayan da aka tilasta wa sarkin neman mafaka daga curar laka da ake jefo mishi, sarkin ya natsu sannan ya yi ta yunkurin ya yi magana da wani mazaunin garin. Bisa dukkan alamu wani mutum ya yi kuka a kafadar shi. Daga bisani ya sha hannu da mutumin. Wannan lamari bai taɓa faruwa ba da gidan sarautar da ke taka tsantsan wajen kare martabar gidan sarautar. Hanyar nuna cewa ana ƙaunar su a ƙasar baki ɗaya. Sama da mutum 200 ne suka mutu a ambaliyar ruwan da ta auku a ranar Talata, sannan dubbai suka rasa mahallansu bayan da ambaliyar ta wanke gidaje da laka. Aƙalla mutane 60 daga cikin waɗanda suka mutu a Faifota suke da zama, wani wuri da lamarin ya yi ƙamari. Wani babban lauyan tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya sake bayyana cikin wani yanayi mai ɗore kai. Kimanin wata guda bayan da aka yi zargin ya yi ɓatan dabo, jami'an 'yan sanda da 'yan jam'iyyar siyasar Khan na Tahrikil Insaf, wanda aka fi sani da PTI a takaice a yau Lahadi, sun tabbatar da bayyanar Intazar Ahmed Panjuta.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu sauraro, yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi. Ya salamu.
Game da yadda duniya yanzu ta juya cewa mu mata mu ake damawa da mu, misali duk kasar da ya zamanto ta saka ci gaban mata a gaba a demokradiyyar yankin Western World kamar ita ce demokradiyya da ta ci gaba. Gaskiya ina ganin cewa dukkanin su kowa yana da babban dalilai da zai iya zamanto cewa ya samu nasara.
Ko da ma a ce Kamala Harris bata ci ba, ta riga ta kafa tarihi.
Batun da shirin Kallabi ya ta'allaka kai kenan a wannan makon. Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudumawa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Ranar Talata, Amurkawa za su nufi rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa karo na 60 a takarar da ta fi ƙarfi tsakanin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican da kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat. Takarar Kamala a wannan zaɓen ta zaburar da mata a nahiyar Afirka da suka daɗe suna neman ganin an dama da su a harkokin mulki. Za mu ji yadda zaɓen Amurkan na bana yake tasiri a fafatukar mata. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Sai da Kamala Harris a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar Democrat ta yi a zaben da za a gudanar ranar Talata 5 ga watan Nuwamba a nan Amurka, ya ɗauki hankalin mata a ƙasashen duniya da suka ce ya ba su ƙarfin gwiwar ci gaba da fafutuka da neman wannan damar. Musamman a kasashen Afirka, matan na gani akwai abin koyi da dama a siyasa Amurka.
Ashe ashe tu lawali, a gaskiya mu wannan zabe ya ba mu shawa, ya ba mu karfin gwiwa. Mun san mace kenan a Amurka ta yi takara ba karabin abu bane. Kenan yau abin da muke gani ɗan takara biyu ne, da shi Trump da ita Kamala. 30 da shahar mace kuma mace ce mai hazaka. Mu a gaskiya mu tana da goyon bayan mata ne duka na duniya. Ina mata jinjina. Darasi ne da ya kamata 'yan Amurka su dauka da 'yan duniya duka da duniya gaba daya. Kenan mace ko ina tana iya yin takara kuma tana iya shugabancin ƙasa.
Sunana Hajiya Umma Abani. To gaskiya sai in ce zaɓe ne mai mahimmanci. Ganin cewa da yasha akwai mace ce 'yar takara kuma macen nan hallau baƙar fata. Allah ya ba ta sa'adi har ta zo ta ci wannan guri na ta zama yar takara.
Sunana Jamila Ahmed daga Ghana Kumasi. Ni ra'ayina akan wannan election din, to ni na so a ce a bar ruwa Kamala Harris a ga ita ma irin tuyon wainanta, because ana ganin cewa mata ba mu da jajircewa al'amura. To a gwada ta mu gani.
Ni ne Ajiya Zat. Ni fahimtar da na gani ba game da Kamala Harris da Donald Trump. To Kamala Harris tana cikin Democrats, mu duka mun san kaman Democrats party nan da suka zo previous aikin su sun yi shi kan democracy, freedom of speech, kuma yayi daidai kuma mutane sun so ya fi na Donald Trump.
Sunana Malama Kanen Tabita Pamhoro. Game da election na America, ai ni mace ne, ni ma ina son mace ita zama daya daga cikin wayanda suke gaba gaba, ko da yake mun sami ita Kamala Harris ta zama mace miki shugaban kasa, amma kuma muna son mu ga ita ta zama ita ne kan gaba shugaban kasa a wannan wuri. Idan ya zama haka, ai mu ma za mu ji dadi.
Sunana Salina M. Ali. Yanzu muna so mu taba mu ji wanne ne yafi, ai sai a koma wurin mata. Mata su yi su ma su taba a gani wanne ne yafi kyau. Domin mulki da mata, ina gani za mu ci nasara. Fata na shine a yi shi a cikin kwanciyar hankali, kuma duk wanda ya samu a bashi.
Kallabi ya karbi bakuncin masu kula da lamura Dr. Hawwa Babura da Umma Abdullahi Getso domin nazarin tasirin wannan zaben a fafutukar mata. Malama Umma ta fara da bayyana yadda take ganin tsarin siyasa Amurka ya bambanta da abin da aka saba gani a waɗansu ƙasashen Afirka kamar Najeriya.
Yadda nake kallon tafiyar tsarin zaben Amurka tsakanin mace mai shugaban kasa Kamala Harris da kuma shi shugaban kasa Trump, ina ganin wani yanayi ne yazo wanda ba irin wancan karan da Trump suka buga kwanji da shi da Hillary ba. Shi wannan karan wani lokaci ne da yazo cewa ita Kamala ta riga ta hau doren nasarar da suke ganin sun samu ne da ita da shugaban kasanta na yanzu, kuma kama wata dama ce da su suke ganin a bisa abin da suka yi za su samu dama ci gaba da abin da suka fara. Kuma game da yadda duniya yanzu ta juya cewa mu mata mu ake damawa da mu, misali duk kasar da ya zamanto ta saka ci gaban mata a gaba a demokaradiyyar yankin Western World kamar ita ce demokaradiyya da ta ci gaba, kuma ko mu ma a bangaren mu nan muna kamanceceniya da irin wannan ra'ayi. To amma nasarar Kamala za ta zamanto kamar ta jingina ne da wannan juyin yanayin tafi da al'amuran yau da gobe na kasancewar bawa mata dama, ko kuma na bawa mata misali barin su su toye wainar kansu. To ina ganin cewa nasarar ta tana tafe ne a haka, saboda za ku ga duk kungiyoyin duniya da suke suna goya harka ta mata da kuma sabuwar yanayin siyasar duniya baya, to zana suna goyon bayan Kamala, da kuma irin mutane da suke da wannan ra'ayi na auren jinsi da abubuwa, ana gani ita Kamala wannan shine abin da suka tsaya akai, kuma wannan magana ce ta ƴancin dan adam. To shine abin da ni nake ganin ya danganta da nasararta. So amma shi kuma shugaba Trump, in kuka duba gaba ɗaya yadda tun farko ma siyasar shi ta faro, shi shugaba Trump fa duk wanda ya san suwaye ɗan Amurka, suwaye misali iyayen Amurka, su zaben da aka yi nuna nasarar shi ta nuna cewa fa abubuwa da hukunce-hukunce da yake zartarwa su ne fa hukunce-hukuncen da suke nuna tartibiyar ko ince real color, the real fuskar ƴan Amurka na gaskiya. To ni dai gaskiya ina ganin cewa dukkaninsu kowa yana da babban dalilai da zai iya zamanto cewa ya samu nasara, kuma dalilai na su ne suka danganta da waɗannan maganganu da na faɗi, manyan wannan ƙudurori guda biyu da na faɗi da suka sa a gaba. Kowanne cikin su campaign ɗin shi ya danganta ne da waɗannan abubuwa guda, kowanne nashi da inda ya sa a gaba.
Dr. Hawa, a matsayin ki na yar Najeriya kuma mazauniyar America, yaya kike ganin wannan karawa da za a yi a tsakanin mataimakin shugaban kasa Kamala Harris da shi tsohon shugaban kasa Donald Trump?
So, wannan zabe ne wanda zai zamanto wato zai bar tarihi a duniya. Ko da ma a ce Kamala Harris bata ci ba, ta riga ta kafa tarihi. Na farko saboda mata da yawa gaskiya suna bin bayan ta, ko da yake mata ma dai ba majority ba minority ne, but akan karin haka akwai immigrants da suke bin bayan ta. Akwai dai dalilai da yawa da ta samu nasara, sannan gashi campaign din ta akwai kuɗi. Nan da nan zaki ga campaign din ta ya tara millions, kuma shi attajirin da ake gani campaign din sa ba isasshen kuɗi gare shi ba a yanda dai muke gani. Ina nan ina samun bayanai daga email ne, daga messages ne, daga social media ne, duk mun yi signing, muna sanin me ake ciki. Kamala Harris tana da abubuwa wanda za su zame mata mahimmanci wajen tallafa mata ga abin da ya tsokane musu ido su duka biyu. Abin da ya tsokane musu ido su duka biyu a ƙarshen tafiyan nan shine wato masu zabe waɗanda har yanzu basu tantance wa za su zaba ba. Sauran mazaba da masu zabe kowa yanzu ya shirya, ya san wa zai zaba, kuma zai yi wahala a yanzu ka canja ra'ayin wani ka ce ga wani dalili ka zabi wani, wannan lokacin ya wuce. Amma fa waɗanda basu riga sun fuskanci gabas akan waye ba wa za su zaba Kamala ko Trump ba, to su ne yanzu ake yaki akan janyo hankalinsu. To Kamala Harris tana da wato goyen bayan ƴan Hollywood wanda su kuma suna da ƙarfin jan mutane, tana da goyen bayan mata, tana da goyen bayan minorities da kuma foreigners ma waɗanda suka zama ƴan ƙasa, wato immigrants. Ina ganin anan zai iya pushin ɗinta, zai iya haɓaka mata ta samu tallafi wajen maybe cin nasara. Akwai wani abu kuma da suka fito da shi na campaigning, duk wanda ma yake a ƙasashen waje yanzu zai iya campaign. Sannan kuma hanyar da suka bi ta wayo su wato Democrat suke campaign shine zaki ga da yawa in sun fito yanzu suna ayi voting, ba lallai ta suke ba ayi voting Kamala Harris. Abinda su ya fi tsokane musu ido suke so su duna wa jama'a ku dai voting. To kuma sun san duk wanda yaje zai yi voting zai tsaya ya ga wanne ne yafi mishi alheri. Ita bata taba yi ba, ta zama dai mataimakin shugaban kasa, shi ko ya taba yi. Saboda haka wannan lokaci da yayi da kuma bai nasara koma na bi ba, yana iya zama masa rikici a yanzu ya koma a karin sana kama a ce uku kenan, amma na biyun yake so yayi. Wannan distance da ya samu da bi na biyun nan ba shine yanzu yake so ya koma, to gaskiya zai dan yi mishi wahala. Gami da kaman policy na sauran kasashen duniya, ita abinda Kamala Harris yake tsokane musu ido yanzu ko zai janyo musu yar matsala shine wannan abubuwa na Israel, harkar wato fada Israel da Palestinian. Da yawa vote din Democratic Party na bangaren wato musulmai, ko da yake ba yawa gare su ba a kasar, ina ga wannan policy da suke to bin bayan ƴan Israel yana iya janyo musu rashin samun goyen baya. To akwai abu na biyu kuma shine na wato ƴancin waɗannan wasu masu tutar rainbow, gay and lesbian, wannan ma yana iya janyo musu matsala. Muna nan dai muna jira kuma za mu kada ƙuri'an mu, kuma muna fata za a kafa tarihi.
Shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ajiya Umma, idan na dawo kanki, wani irin mafarki kike gani ya kamata ƙasashen Afirka musamman ma ƴan Najeriya su duba a siyasar Amurka da kasancewan ita ake kwaikwayo yanzu a mafi akasarin kasashen da ke bin demokradiyya a duniya?
Ita maganar abinda muke gani ko muke kwaikwaya a maganar siyasar Amurka, tunda su ne dai kuma suke jagorantar ragamar demokradiyyar duniya, ina ganin cewa mu 'yan Najeriya akwai abubuwa da bai kamata a ce mu mun kalle shi ba, saboda duk da ana ganin cewa mu yan Afirka ba mu balaga harkar siyasar ba, to amma akwai abubuwa da suke faruwa su ma a siyasar tasu da ita dandai duniya shi bakin fata kullum bai kwarewa ne. Tabbas su sun yi nisa sun fi mu da daewa akan ta, amma mu ma ba za a bar mu a baya ba, saboda muna kokarin yin siyasar mu a cikin amma daidai gwargwado. Akwai aibace da ke faruwa, amma kuma akwai daidai gwargwado kaman ta halin girma. Tunda yanzu idan kika duba duka tunda aka fara siyasar nan ta Trump da Kamala, ko ta baya ma da zai da shi da shugaba Biden, za ki ga magana ce ta su fito media suna zagin juna, suna faɗar maganganu da bai kamata a ce shugaba ne yake faɗan waɗannan maganganun a matsayi a wajen opponent ɗinshi na siyasa ba. So amma falil alhamdu akwai kuma abubuwa da ya kamata a koya, kasancewar musamman damammaki da ake bawa matasa, damammaki da ake bawa mata, damammaki da ake bawa mutane domin cancanta su. Saboda abin haushi mu a nan bangaren duniya za ki ga cewa ana zaɓar mutane ne ba wai don sun iya ba, sai don suna da iyayen gida, wasu kuma sai don anjuwansu ya cika da kuɗi. To falilla alhamdu su siyasar Amerika ta wuce siyasar kuɗi. To mu kuma Allah zai sa jama'ar mu su kalli cewa yanzu ba siyasar da ake ta duniya siyasa ce ta kawo ci gaba, siyasa ce ta cewa mutum ya iya kuma a bashi domin ya iya, ba don abin da zai bayar ba. So in da mutanen mu za su daure su kalli wannan bangaren, ki ga wannan abun koyi ne babba a daga wajensu. So kuma an kika ga yanzu yadda suke bayo a ce ga Kamala a matsayin ta na mataimakin shugaban kasa, kuma shugaban kasa yana kan gado, amma ya bata dama ta mazo ta tsaya ta rike wannan mukami nashi, yana kuma kiran mutane su zo su zabe ta. Ya kalli cewa ta iya ne, ta fi karfin dan kawai mataimakiyar shi kiya a matsayin ta kuma na mace, ya kuyar jama'ar kasa suna goya mata baya, suna kuma daidaita ta da cewa ba wai dan ita mace bace ba, kuma ana ba a limitin dinta, ba a iyakance mata iya abinda za ta yi da iya abinda ba za ta yi ba. To ina ganin cewa mu al'umma ya kamata mu koyi wannan, mu kalli mutane cewa daidai da abinda za su bamu za su iya office, ba wai dan abinda za su bamu ba.
Dr. Hawwa, ya kike ganin bambancin siyasa tsakanin Amerika da Najeriya, musamman ma karawa irin ta shugaban kasa tsakanin mace da namiji, ganin cewa Kamala Harris mace ce kuma ta yi tsayin daka, za ta gwabza da attajiri kuma gogaggen dan siyasa Donald Trump, ya kike ganin wannan karfin gwiwa da take da shi a matsayin ta na iya mace?
Ai, akwai bambanci sosai. Kafin a zo nan ma akwai bambancin wajen goyen baya da haɗin kai da ake samu na 'yan jam'iyya tsofaffi wanda da sun yi mulki sun sauka, ko kuma ma ba su yi mulki ba. Ina ganin kaman Amerika su sun fi goyen baya ga wato waɗanda suke party ɗinsu. Ko da ra'ayinsu ya bambanta a cikin party, ba za ki ga a tsakaninsu suna faɗa da juna ba. Kin ga yanda tsohon shugaba Obama ya fito jini da tsoka yana marawa wannan mace baya, to shi kuma yana da magoya baya. Kin ga har yayi mulkinsa ya gama, yana ɗaya daga cikin yanzu wato mutane da ake sha'awa, wanda ba su kafa wani controversy ba akan zancen halayya mara kyau ga jama'a ko al'umma da za a faɗa. Akan hanyar wato policy na kasashen waje wannan daban, to sun tashi tsaye sun mara mata baya. Sannan kuma zaki ga idan akwai wato kaman masu bada nishadi, ina nufin ɗan Hollywood, kusan gaba ɗaya zaki ga sun mara wa Kamala Harris baya. Kaɗan ne daga cikinsu da suke bin Donald Trump, wanda babu ma wani abu da za a ce za a yi comparison a ciki. To kuma babban mahimmanci da zan ce a tsakanin siyasanmu wannan karo a Najeriya da Amerika shine muna da al'adu da suka bambanta, kuma akwai addini da yake tasiri akan bambanci. Kin ga akan yanzu arewacin Najeriya da yawa zaki ga ba za su yadda mace ta dauki shugabanci ba, because ana ganin cewa shugabancin mace kamar haramun ne a addinin Musulunci. To bambancin ra'ayoyi na addini da fahimtarsa yana iya janyo matsala a cikin siyasa akan a gwara mace da namiji wajen shugabanci, ko da ma kama a ce a matakin jaha ne, amma a kaman zaben gwamna bare kuma a zo na shugaban kasa. Mun samu dai kama ala misali Kaduna da suka taba saka mace a matsayin mataimakiyar gwamna. Wannan ba a samu matsala ba, an samu an wuce da wannan. To a gaba kuma Allah da na san abubuwa da yawa za su samu da fahimta da za ta ƙara bayyana da sauransu. Amma za ki ga kaman yanzu wajen fahimta bambancin siyasa na Amerika da Najeriya ila yau shine hanyar sada wato sakonni ga jama'a. Najeriya har yanzu ba a amfani da wato kafofin yada labarai na zamani. Email alal misali tana da babban mahimmanci wajen canja ra'ayin mutane da aika musu bayani a sauƙaƙe kuma a ba tare da tsadar kuɗi da zaka sa mutum ya tafi ya dau mota ga tsadan mai ya je ƙauye yayi ba. America sana yin su ma door to door da suke kira campaign, amma akasari campaign din su yafi yawa a hanyar na'urori na zamani da muke da su. Zaki ga yanzu har text ake yi, text message. Yanzu ni ina nan zan samu message za a ce da ni daga Kamala Harris kai tsaye, kuma na san cewa ba lalle ita bace amma tai endorsing page ta ne. In na bude email ina zan ga an ce hello dear Hawa, this is Kamala Harris. Zan bude text message in ga an ce hi there, this is Obama. Sai in ji wani karfi in ce a jibi yanzu ni Obama ya rubutowa yana ganin ni mahimmanci na akan siyasar sa. To yanzu a Najeriya wani shugaba ne da yake neman mulki zai kula talaka. Yanzu ki ga wai an aiko min ni talaka, a aiko min message a ce ai daga shugabawa ne, muna buƙatar taimakon ki, ki taya mu zuwa makwabta ki gaya musu manufan mu. Ko dinda dai ba wai shi din bane a bakin komputa ya rubuta, amma ya bada wannan damar a rubuta a aika wa jama'a, kuma signature zaki ga Obama, signed by Obama ya faɗi suna. Ai zaki ji ma kin samu wani mukami ki ce ma bari ki je ki kaza. To ko wajen sada wato irin wannan muhimmin sako ga jama'a akwai bambanci gaskiya. To ni ina ma kira ga ƴan Najeriya su koyi da amfani da na'urori na zamani da kuma koyi da saukar da kai akan wajen janyo talaka jikin wanda yake neman a yi masa wato a bashi gudunmawa wajen zabe. A yi amfani da hanyoyin zamani da kuma saukar da kai a nuna wa jama'a tare miki.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu sake shigowa da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan abinda ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kada ki bari a barki baya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu na yau, Dr. Hawwa Babura da kuma Umma Abdullahi Getso. Sai wakilanmu Zainab Babaji a jihar Plateau, Nigeria. Tamar Abari a Jamhuriyar Nijar da kuma Hawwa Abdul Karim a kasar Ghana. Sai kuma Ruqayya Basha a birnin Tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta tsaya da gabatar da shirin, da Fiona Wamailan Dubu da ta ba da umarni, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington. Mu kwana lafiya, sai da safa.